الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibo da godiya masu tarin yawa su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan marice na Asabar 3 ga watan Ramadan a shekara ta 1436 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 20 daidai ga watan 6 a shekara ta 2015 a lissafin miladiya. Ci gaba da karatunmu na ayoyin farko na suratu Ali Imran. Mun tsaya kan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa huwa alladhi yusawwirukum, Allah shine wannan wanda yake suranta ku. Asalin taswiri shine al-imala, yake karkata ku ya juyar da ku yadda yake so. Asalin abin ana cewa sarahu ila kaza, ma'ana ya juyar da shi zuwa kaza, ya karkatar da yadda yake so. Saboda ana zancen in an ce taswiri, ana magana ne na yadda za a yi sa abu ya zama ya ɗauki wani yanayi, kamar yadda Bature ke cewa ai shaping abu, ai molding ɗinsa, wato a sa masa sura. To Allah subhanahu wa ta'ala shi ke yin wannan fil arhami, yake suranta ku yayin da kuke cikin wato mahaifar iyayenku mata, yayin da aka ɗauki cikin ɗa ya zama ɗantayi. To surarsa ta farko da ta koyaushe ma Allah ne ke ba da ita, a sa mutum a gina shi da wannan surar da Allah ya so, Allah ne mai yi. Sai ce kaifa ya sha'u, duk yadda ya so, gwargwadon yadda ya so, ta yadda yake so. Shine malami yake cewa min kamilil khalqi wa naqisihi wa hasanin wa qabihi. Allah maɗaukaki shi ke sa ku yadda ya so. Wani ka ganshi an sa shi mai kammalalliyar halitta, yadda duk mutum yake haka yake zuwa, kansa ƙalau, idansa ƙalau, ƙafa ƙalau, hannaye ƙalau, ciki da cinya komai ƙalau, ɓangarorin jiki da duk gaba ɗaya halitta Allah maɗauki halitti, wato halittarsa cikin kamala. Wani isihi, wani kuma ya zo da tawaya, wani ka ganshi ya zo garma-garma saboda ƙwaƙwalwa an samu ko wata matsala. Wannan kuma ba tasgaɗe ba ne da rashin iyawa a gurin Allah, Allah babu wannan a gurinsa. Amma ya zaɓi ne ya sanya wannan halittar ta zama haka don ta zama izina ga waɗanda suke ba shi ba. Wani shi ne asalin abin nan. Wa hasanin, wani ka gan shi da kyau, sura mai kyau, Allah ya masa kyakkyawar sura. Wa ƙabihin, wani kuma mummuna, wani dogo, wani gajere, wani mawada, wani kuma tsawon nasa zalau da yawa sosai, wani kaga kafarsa mai fadi, wata wani kuma bata da fadi, wata madaidaiciya, wani mai dogon hannu, wani mai gajeren hannu, wani idansa mai fadi, wani kuma tsukakke, wani haka dai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kowa. To wannan ba alama ce ta cewa wanda ya yi din ba ɗaya ba ne, a'a, alama ce ta ƙwarewa ta cewa wanda ya yi din gwani ne. Saboda a kowane abu ya so ya sa muku izina a ciki, ya sa muku wa'azi a ciki, ku samu itibari. Wa dhakarin wa unsa, wani namiji wani kuma mace, haka Allah subhanahu wa ta'ala ya mana, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila, limadha? Lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Abinda ya shafi matsayi a wurin Allah da girma a wurin Allah da samun karimci a gun Allah, wannan yana da alaka ne da kai din ya alaka ka take da Allah. In kai mutumin kirki ne, kana tsoron Allah, kana da takawa, kana da hali mai kyau, to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sanya ka kana cikin yan gaba-gaba a fadarsa. Amma abinda ya shafi kyawun halittarka ko asalinka, ko kai dogo ne ko kai gajere ne, Allah ba ruwansa da wannan abu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah baya duban wato surar jikinku da kuma yadda jikin yake, ballantana har mutum ya rika alfahari yana kafafa yana taka ƙasa da ƙyar cewa shi Allah ya yi shi kyakkyawa, wa ya isa ya haɗa shi da wani, ko ka dubi wani ma ka ce yau kai yanzu ka isa ma ka zauna, ai ba ajin mu ɗaya ba, ka duba fa irin tsarin zubi na, ka duba irin tsarin zubin ka, ko wata ta rika irin wannan kafafa, ai ba kowa isa ya aure ta ba, saboda tana da sura kaza, saboda sura kaza. In wani ma ya zo a ce kai ai baka isa ba, kaiwa dube ni fa ka dube ka, ai na san masu irin wannan. To wannan duka a jahiliya ake wannan. Allah subhanahu wa ta'ala wannan abun ba ruwansa da shi. Abinda ke yake ga Allah subhanahu wa ta'ala wajen itibarin sa shine kai din ya kasance alaƙarka da Allah, kai mutumin kirki ne, to shikenan Allah na san ka. Inna akramakum indallahi me atqakum, haka duk mai tsoron Allah shine mutumin kirki a gun Allah. Amma da cewa kai dan wane ne, kai kana da asali a gari kaza ko baka da asali, wane ne da wane, an san waye naka ko ba a sani ba, duk wannan ba abin da ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ba da shi ake kallo. Bal ka'idar ma da malami suka bayar yana da kyau musanta a babun abin da ake cewa tafabuli, babu tafabuli babi ne, shi yasa malami suka sa shi a babun aqida, a ce wane ya fi wane, wane ya fi wane a wurin Allah, indai ana zancen a wurin Allah ne, to wannan mabnahu awwalan wa akhiran ala al-akhbar, ma'ana ginin wannan abu ana gina shi ne akan labari. Labari daga ina? Daga wurin wanda falalar take hannunsa. In Allah ya hukunci wane ya fi wane saboda yabon da ya yi masa a cikin Al-Qur'ani, to ko kana son wane nan ko baka so, dole ka yadda ya fi ka. Yadda Allah maɗauki ya faɗi falalar manzansa da darajarsa sallallahu alaihi wasallama, ya fi kowane ɗan adam, har a bakinsa ya faɗa ana sayyidu waladi adam, amma sai ce me wala fakhr, ni ne shugaban ɗan adam baki ɗaya, amma kuma ba alfahari nake ba. Saboda ya nuna mana cewa alfahari haramun ne, alfahari ba daidai ba ne, alfahari harkar jahiliya ce. Amma duk da haka don mu tabbatar a shar'ance shi ne shugaba, sai Allah maɗauki ya ba shi damar ya faɗi wannan cewa shi ne shugaban ɗan adam. Sannan Allah maɗauki ya fifita wurare a cikin Al-Qur'ani kamar yadda ya fifita Makka, Allah ya fifita a cikin mutane, ya fifita sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya faɗe su wasabiquna al-awwalu, ya faɗi waɗanda suka yi mubaya a ƙarƙashin shajara, ya faɗi siffofi dai da yawa na siffofin waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum hazwa, ƙarshe duk waɗannan a babin labari ne. Allah ke faɗar cewa shi wani din nan mai daraja ne a gunsa. Amma abin da ya shafi rayuwarmu ta duniya wadda ba babin tafabuli ba, to wannan ana alaƙarsa yana da alaƙa ne da kai yadda kai alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala. Shi kuma wannan tunda shi ya san wannan shi ne zai faɗa ba kai za ka faɗa cewa zan yi alfahari ni ɗan wane ba ne ni na iya kaza ni na iya kaza duk garin nan ba wanda ya kai ni kaza wannan duk ba daidai ba ne. Ka yi tawabu'u sai Allah maɗauki ya ɗaga ka, in ku ka ce za ka ɗaukaka kanka sama sai Allah ya dawo da kai ƙasa. Wannan dai ƙa'ida ce sananniya mun sha magana a kai. Don haka ‘ya’yan uwa mu daina alfahari da kyawun jikinmu da suranmu ba abin alfahari ba ne. Babban abu ma da za ka roƙi Allah shi ne Allah ya sa in kana da kyakkyawar sura kada ta zama maka fitina, kada a fitine ka a addininka, kada a fitine ka a halayenka, kada a fitine ka ka je ka aikata abin da Allah baya so, wanda kuma duk yana faruwa. Amma mutum ya fatan Allah subhanahu wa ta'ala in ya sanya shi mai kyakkyawar sura to ya zama cewa ya masa amfani a duniya, sanya shi kuma ya kyautata masa halinsa kamar yadda ya kyautata masa surarsa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan addu'a din. Wanda kuma Allah ya jarrabe shi, in ka zo ka kira ta jarabawa ba lalle kuma ta zama jarabawa ba, domin harka ta duniya ba lalle ya zama jarabawa ba. Wanda Allah ya sanya shi da mummunar sura, ba shi da kyau, kyan da ake faɗa na alfahari ko namiji ne ko mace, ya ɗauki wannan haka Allah ya so, domin abin da ya shafi halitta a babin ganin daman Allah yake. Shi yasa a kullum ana maganar wannan a babin al'umurul kauniyya ake sawa ba al'umurul shar'iyya. Al'umurul shar'iyya su ne ta ta'allaku bi mahabbatillahi wa ridahu. To wannan shine idan kai ka kyautata alaƙarka da Allah. Abin da ya shafi kuwa al'umurul khalqiyya kauniyya, to wannan ganin damar Allah ne. Ganin damar Allah ko ba ta da alaƙa da shiga aljanna da rashin shiga aljanna, ana an hada shi ne wannan da maganar mai aikin ka. Allah samu gane wannan. Don haka Allah zai iya zabar mutumin da yake mai mummunar sura kuma ya sa shi a cikin gaba a 'yan aljanna. Saboda me? Saboda shi ɗin ya yi abin da ya cancanci shiga aljanna, kuma Allah maɗauki ya so shi da rahamarsa. Sai Allah ya ce la ilaha illa huwa al-azizul hakim, babu wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah. Allah ɗin shi ne al-azizu, mai iya sa abu yadda yake so ba wanda ya fi ƙarfinsa. Shi yake ga dama ya halicci ɗan adam a matsayin ɗan adam, ya sa shi dogo ko gajere, mai ƙarfi ko mai rauni, mai sarauta ko talaka, mai kuɗi ko marar kuɗi, namiji ko mace, mai kyau marar kyau, gajere ko dogo, haka kowanne Allah ne ke zaɓa. Wannan kuma shi ne abin ƙarfinsa da powersa ta yin wannan, shi ne sunan al'azizu yake nuni gare shi. Shi kuma bambancewa ɗin tsakanin halittar wannan ta wannan irin itika ne ɗin, to sunan al-hakimu shi ne mai aiki a nan. Hikimar Allah ce ta sa ya sanya kowanne abu yadda yake so, ya sa wannan mai tsari kaza, wannan mai tsari kaza, wannan mai sifa kaza, wannan mai sifa kaza, mace kuma mai haihuwa, wata marar haihuwa, wata mai kaza, wata mai kaza. Wannan duka tsarin Allah ne subhanahu wataala, kuma yana cikin hikimarsa, shi ne al-hakim. To malam as-sa'di yake cewa tadammanat hadhihi al-ayatu تقرير إلهية الله وتعيينها وتعيينها سنن يسي الله سبحانه وتعالى أولا آيوين الناس سنقن شيء قن شيء آيوين دع الله مدك يدي أمنا أولا سورة فرقنت سنقن شيء تبتد إلهية الله سوى الله شيني أبن بوتا شيء كده واندي تنشنت أبوتا مسا وتعيوني هذا كما أينت سوى تابين أرؤم Allah subhanahu wa ta'ala shi ya cancanta abauta masa. Dan me? Dan shi ne ya halitta. Ya halitta kuma ya sanya ta yadda yake so. Babu wani mai da'awar cewa shi ya halitta. Da wani da ya da'awar halittar nan sai a duba aikinsa da aikin Allah a ga wanne ne ya fi ƙarfi ko makamancin wannan. Allah ko ba shi da shariki la fi khalqihi wala fi istihqaqi ibadatihi. Ba shi da abokin tarayya ko halittarsa da ya yi halitta, wani ya zo ya ce ai shi ma yana da hannu, tare da shi aka halicci sama, tare da shi aka yi ruwa, tare da shi aka yi ɗan adam, tare da shi aka yi aljan mala'iku da sauran abubuwa. Babu mai wannan da'awar ai ko? To tunda Allah shi kadai ne mai wannan, to shi kadai ya cancanci abota masa. Daga wannan za ka ga wasu malamai suna cewa wannan la ilaha illa huwa al-azizul hakim tana nufin ai la khaliqa illa huwa, saboda yayi maganar huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. Abun ba nan bane, bata tsaya kan wani, duk inda ilahiyya tazo tana maganar bauta ne. La ilaha ma'anata la ma'buda bihaqqin illa Allah, ba ma'anata la khaliqa wala raziqa ba. La khaliqa wala raziqa wannan daban, dama sanannan abu ne a gun kowanne mutum cewa babu mai halitta babu mai arzutawa babu mai gudanar da rayuwar mutane sai Allah subhanahu wataala to yace wannan ayar ta kunshi wannan wa ibtala ilahiyyati ma siwahu kuma wannan aya har yanzu ta kunshi ruguza da lalata da bata bautar wani wanda ba Allah ba cancantar bauta ga wani wanda ba Allah ba wannan bataccen abu ne ba daidai bane wa fi dhimmi dalika kuma a wannan dai abun akwai raddun ala nasara akwai mai da raddi da martani ga kristoci alladina yaz'umuna ilahiyyata isa wadanda suke riya cewa annabi isa alaihi salatu wassalam dan maryam alaihi salatu wassalam a cewa ko Allah ne ko dan Allah ne ko ɗaya daga cikin alloli ne guda uku kamar da suka ambata kuma mun yi zancen a wancan kan yace wa tadammanat har yanzu kuma wannan aya amma kafin mu wuce nan ai babu bukatar wani ƙarin bayani dogo dan tabbatar da cewa annabi isa alaihi salatu wassalam wanda nasaran najiran da suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke kafa hujja da wasu maganganu akan cewa shi ya cancanci ilahiyya ai ba bukatar mu karin bayani akan cewa wannan abun ba haka yake ba na farko ku duba ku ga annabi isa alaihi salatu wasallam a qur'ani ya sunansa isa ibnu maryam duk inda zai ambace shi zai faɗi wannan ko a ce isa kawai ko kamar da yake cewa ya isa inni mutawaffika nan bai faɗi ibnu maryam wani wurin kuma a ce dan maryam ya isa ibnu maryam a anta qulta linnas mun ga wannan shi ma ko me yasa ake ce masa dan maryam saboda tabbace hakika maryam ita ta haife shi kuma saboda uba na dabi'ar ubantaka da aka sani na rayuwar dan adam uwa ta haihu sakamakon ciki da ta dauka ta hanyar namiji da ya sadu da ita dangane da annabi isa ba a yi wannan ba Allah subhanahu wa ta'ala ne ya nufi maryam ta dau ciki kamar yadda ya nufi ya halicci annabi adam annabi adam yana da uwa ko uba shi ba uwar ba uban sai Allah ya halicce shi da kun fakana ko yana cewa kun adama fakana adam yayi abin da yi don haka annabi isa alaihi salatu wasalam Allah ya so ya halicce shi ta uwa ba tare da uba ba za mu zo mu ji karin bayani a cikin dai wannan sura din insha Allah yadda Allah madauki ya gaya mana inna masala isa inda Allah ka masali adam ko yau za mu zo mu bayani akan wannan insha Allah amma wannan ya nuna mana tunda shi ba tunda dai haka ma aka halicce shi to bai cancanci ya zama abun bauta ba ba Allah bane tunda shi an faɗa haifarsa akai kuma ya tabbata haifarsa akai sannan kuma abubuwan duk da ya aikata na abun mamaki ya aikata su ne da izinin Allah da nufin Allah ba da ƙarƙashin kansa ba duk inda Allah ba mu labari zai ce bi iznillah ko wani wurin ya ce bi izni gwargwadon dai da Allah subhanahu wataala ya ambata don haka a ce annabi isa bai cancanci ya zama abun bauta ba kamar da kristoci suke tsammani sannan sai wata bammanat wannan ayoyi har yanzu sun kunshi isbata hayatihi a tabbatar da rayuwar Allah subhanahu wataala cewa shine alhayyu alqayyum rayuwar kuma alkamila kammalalliya wadda babu na ƙasa a cikinta wa qayyumiyatihi da kuma tsayuwarsa da kansa da tsayuwarsa da waninsa ma'ana rayuwarsa Allah subhanahu wataala ba wani ne ke tafi da ita ba shike tafi da rayuwarsa kuma sannan duk abin da ba shi ba ma shi ke tafi da rayuwar wannan abu shi ne ma'anin qayyumiyya mun yi maganar wancan karo at-tamma ita ma cikakkiya al-mutadamminataini wannan abubuwan guda biyu da al-hayatu da al-qayyumiyya din su biyu da suka kunshi jami'a as-sifatil muqaddasa sun kunshi dukkanin sufobi na tsarki da kamala da rashin naqasa kama taqaddama kamar da ya gabata wa ithbata har yanzu kuma wannan ayoyi sun kunshi tabbatar da ash-shara'i'i ithbata ash-shara'i'i tabbatar da shari'o'i al-kibar manyan shari'o'i wa annaha ma'ana me yake nufi da anan shari'o'in da suka zo daga Allah ta hanyar littafan da suka gabaci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato al-qur'ani duka daga ina suke daga Allah suke kuma cewa wa annaha rahmatun wannan shari'o'in ko littafan da aka saukar duka rahama ce wa hidayatun kuma shiriya ce linnasi ga mutane wa taqsimun nasi da kuma raguwar mutane Allah ya raba mutane ila muhtadin wa ghairihi akwai shiryayye akwai wanda ba shiryayye ba wa uqubati man lam yahtadi biha ya kuma fadi uqubar wanda bai shiryu da wannan shiryar da Allah ya zo da ita ba wace shiryar shiryar bin alqur'ani innal ladina kafaru bi ayati llahi menene hukuncin su lahum azabun shadid to shi yake nufi anan uqubati man lam yahtadi biha wa taqrir sa'ati ilmi albari da kuma tabbatar da yalwatuwar ilmar wato ilmin albari mahalici Allah subhanahu wa ta'ala wa nufuzi mashi'atihi da kuma zartuwar mashi'arsa da ganin damansa wa hikimatihi da hikimarsa cewa duk abin da yake yi da ganin damansa yake yi amma kuma akwai hikima wannan yana komar da mu zuwa wani karatu cewa Allah subhanahu wa ta'ala tare da ganin damarsa wajen yin abu to amma kuma fa akwai hikima duk abin da zai yi ba wanne yake sa shi yayi ba a shi yake sa kansa in ya ga dama amma kuma wannan abin yana yin sa ne gurgudun hikima wannan duka akwai mai da martani ga wasu tafiyoyi da suka karkace daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma hanyar magabata sahabbai da tabi'ai wato as-salafus salih bangare daya yanzu akwai mutane kuma zai ce musu asha'ira ko asha'ira a wurin su Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da yake yi yana yi ne bi mahdil mashi'ati gurgudun tsagwaran ganin dama ne mun taba wannan zancen tsagwaran ganin dama ne cewa ne shiryayye tsagwaran ganin dama ne cewa na batacce to ba wannan din ba kawai wannan dama hakan ne amma kuma wajen ba da sakamako ma sai suka faɗi haka ko da mutum ya yi sabanin wannan abu suka ce zai yiwu ran tashin alkiyama in Allah ya hukunta ƴan aljanna su tafi aljanna an hukunta ƴan wuta su tafi wuta to ƴan aljanna suna zuwa kofar aljanna suna dab da shiga Allah zai ce kai ƴan aljanna ku dawo sai a ce duk a je a sa su a wuta ƴan wuta ma in an ce ku tafi wuta kafin su je sai Allah ce ku dawo da su duk a je a sa su a aljanna a aqidar asha'ira suna cewa Allah zai iya wannan saboda su suna kallon aikin Allah yana da alaka ne da mahdun ganin damar Allah mai mahab ma'ana tsantsar ganin dama in ya ga dama zaka iya yin aikin an aljanna Allah ya saka wuta zaka iya aikin ƴan wuta Allah ya saka aljanna wannan maganar mummuna ce muni kuma mummuna shi ma mafi muni domin ta ruguza duk hikimar Allah da tsarin da ya gina dan adam akai da kuma rabbin sababi da asbab da musabbab domin Allah madauki shine ya hada sakamako da sababin sa sau da yawa cikin alqur'ani zai ce bima kuntum ta'malun dangane da shiga aljanna ai ko yace sakamakon ku kenan sakamakon saboda abin da kuke aikatawa to ya mutum zai je aikata aikin kirki Allah kuma zai sa shi a wuta ya mutum zai je aikata aikin banza Allah kuma zai sa shi aljanna ashe shari'ar gaba daya ba sai an sa mana ita ba ba fa'idar a sa shari'ar kowai abin da ya ga dama kenan kun fahimci wannan wannan aqidar ba ta da kyau don haka shi yasa a wurare biyu Allah ke hada al-aziz da kuma me al-hakim al-aziz dan ya tabbatar da wancan ganin dama to amma kuma kar garin tabbatarwa Allah ganin dama ka je ka ce yana yin abu gaba gadi babu hikima a ka dawo ka hada wannan abun da al-hakim mai ma'ana al-hakim cewa wannan ganin daman da yake tare da shi to kuma akwai maganar hikima duk abin da yake akwai hikima ciki ya sanya wane kaza dan ya zama izina ya sanya abu kaza dan ya zama kaza shi yasa lamut ta'lil tana da tasiri a aikin Allah subhanahu wataala saboda shi ya zabi haka ko mun san wannan abin dai a mawdu'in sa mun sha magana akai to mu kyalle wannan haka saboda lokacin ba zai isa mu ci gaba a kansa ba aya ta gaba wanda la'alla za ta dau mana lokaci Allah subhanahu wataala yana cewa huwa allazi anzala alayka alkitaba Allah shine wanda ya saukar da littafi a kanka littafi nan yana nufin alqur'ani minhu daga wannan qur'ani ma'ana daga cikin sa wani bangare nasa min innan tabi'iyyati ay min hadha alkitab ayatun wasu ayoyi daga cikin wannan littafin akwai wasu ayoyi wannan ayoyin siffar su ita ce muhkamatun ne su zamu zo mu bayani me yake nufi da muhkamat. A dunkule dai kace an kyautata su, an yi itqanin su, an gyara su, an nuna gwaninta a cikin su. Hunna umul kitabi, waɗannan ayoyin masu wannan sifar, masu wannan kamala ta ma'ana, su ne umul kitab. Umul kitab bi ma'ana aslil kitab, asalin littafin. Wa aktharuhu, su ne mafi yawan littafin, kuma su ne asalinsa, wanda yurja'u ilaihi, shi ake koma zuwa gare shi in ana so a san ƙarin bayani. Zamu zo mu duk me yasa aka faɗi wannan. Wa ukharu, wasu kuma ayoyin mutashabihatun, masu kamanni da juna ne, ba muhkamatun bane, mutashabihatun. Ku yi haƙuri, zamu zo duk mu bayanin wannan. Fa amma alladhina fi qulubihim zaygun, amma mutanen da yake a cikin zukatansu akwai karkata, karkata daga daidai. Fayattabi'una, to zaka samu cewa su, yattabi'una, suna bibiyar, suna bin, ma tashabaha, abin da ya kama da juna din, minhu, ay min alkitabi, daga littafin. Abin da suke bi shine waɗannan mutashabihat din. Dan me suke yin haka? Dan abubuwa biyu. Ibtigha alfitnati, dan san fitina da neman ai fitina. Fitina nan ba ana nufin tashin hankali, tashin hankali na maganar security da zaman rashin zaman lafiya ba. Fitinar mutane a addininsu, sun bi wasu maganganu a cikin Qur'ani waɗanda ma'anoninsu ba ƙuru-ƙuru suke ba, suka yi riko da waɗannan abin don su fitini mutane a kan addini, su dora su akan hanyar da ba ita ce ta daidai ba. Shi ne ake nufi da fitina. Anan ana nufin alfitnatu fid din. Mun gane? Wannan sababin su na farko kenan, na bin waɗancan mutashabihat. Sababi na biyu yace wabtigha'a ta'wilihi, da kuma don neman tawilin wannan kitabin, littafin ko ayoyi na wannan littafin. Ma'ana don neman fassara, ko kuma don neman wani abu dai da ake ce mata ta'wili, shi ma za mu zo mu bayyana sa. Da wannan muhkam, da wannan mutashabihat, shi zai dauma darasin mu la'alla yau baki daya, in Allah ya sa lokacin ya ishe mu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, Allah sai ce amma babu wanda ya san ta'wilin wannan ayoyin ko littafin, su bangaren wannan mutashabihat din, illa Allah, sai Allah. والراسخون في العلم يقولون آمنا به, su kuma matabbatat, wato tabbatattu a ilimi, waɗanda suke da kafa a ilimi, wanda suke suna da, wato sun kama ƙasa a ilimi, su ne ake nufi da ar-rasikhun fil ilmi, wanda suke kama ƙasa a ilimi. Yaquluna, suna cewa amanna bihi, mun yi imani da shi. Kullun, dukkaninsa, muhkamuhu wa mutashabihuhu, shi ake nufi da kullun din, tanwinin iwam, kowanne mutashabihi din ne, muhkam din ne, to min inda rabbina, daga wurin ubangiji mu yake. Allah shi ya faɗi ayoyin da muhkamat ne, Allah shi ya faɗi ayoyin da mutashabihat ne. Wa ma yadhakkaru illa ulul albabi, ai babu masu tintintini su wa'azantu su faɗaku, in ba ma'abuta hankula ba. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بكرن تنم بكو تو شيكينا مو بالي الله مدك ياكيمو درسن غبا ماجي مو كوما مجي مي اكي نفي دا wannan abu kamar yadda mallan Sa'adi ya ambata. Amma kafin mu je ga wannan mai Sa'adi ya ambata a littafin, abinda malamai suke fadi dangane da ihkami da tashabuhi, zan mana magana a Hausance yadda za mu fahimci abin, yadda in mun shiga ciki ba za mu samu rudani ba. Mu fara magana tashabuhin, in muka gama muka fahimce shi, to ihkamin za mu fahimce shi yadda ya kamata. Shi in aka ce an samu tashabuhi tsakanin wani abu da wani abu, ma'anarsa shine wani abu ya yi kama da wani abu ta yadda sun dauki ko sun yi musharaka a wasu sufofi ko da sun rabu a wasu sufofi zan ba misali da abinda muka saba magana akan sa wajen kamanni kamannin tagwaye Allah ya halici yaya guda biyu tagwaye misali kuma yau ka saba cewa a Hausa Hassan da Husaini ko ana samun masu kama da junan da ba dama wani ba zai iya gane wannan shine Hassan ba wannan shine Husaini dan me saboda siffofin da Allah ya hada musu irin kunnan wannan shine irin kunnan wancin irin hancin wannan shine irin hancin wannan irin idan wannan haka har tsawo da komai haka Allah ya hada musu mun fahimci wannan abu amma a hakikani fa a hakikani mutum biyu ne daban ta yadda in wancan yayin aikin alheri za a rubuta masa aikin alheri ba za a rubuta akan wannan ba in wancan yayin mummunan aiki za a rubuta masa ba za a rubuta wancan ba amma a sura sun yi kama da juna to irin wannan shi ake ce mata shabuhi ta yadda abu ya dauko siffar wani ko da ma baka dauki cewa abuke da bature ke cewa su zama similar but not identical ai ana samun wannan ko sun yi kama da juna ko da ba 100% komai nasu iri ɗaya bane to wancan na farkon muke nan ce akwai similarity irin wannan surar ta wannan ta yi kama da ta wannan amma akwai wani abu da ya bambanta su wanda ya fi kowa sanin su ne zai iya gane akwai wannan ko babu kun fahimci wannan to anan za ka fahimci wannan tashabbuhi din wato wani abun da ya kama da wani ta bangaren cewa sun haɗu a wasu siffofi amma sun bambanta a wasu siffofi to wannan wanda ya fi kowa sanin wannan abun zai iya ganewa ya bambance to iya bambancewa tsakanin wannan siffofin a ce wannan shi ne wani wannan ba shi ne wani ba shi ake ce ma ihkami kun gane yanzu ma'anar ihkami ihkami ma'ana a iya yin abun da za a bambance abubuwa su fita kuru-kuru ta yadda ba za su yi kama da junan da za su likita kowa ba yanzu kun fahimci ihkami to shi Allah ke madaukaki ya nufi a Qur'ani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wasu ayoyi akwai ihkami wasu kuma akwai tashabuhi to ku bar wannan in muka go kan maganar bayan mun yi maganar mun karanta wani abu na abin da Malam Sa'adi ya faɗa za mu dora kuma a wani abu akai mu je cikin Sa'adi yace alqur'anul azim kulluhu muhkam to nan Malam Sa'adi zai fara mana ne da wata magana la'alla wani zai ce to ai wannan ya saba mu abin da muka ji a zahirin wannan aya din ko shi ce wai alqur'anul azim shi alqur'ani mai girma kulluhu muhkam dukkaninsa kyautatacce ne ko Allah qala ta'ala kama qala ta'ala kamar da Allah mutuki ce kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir farkon suratu hud Allah mutuki ya ce kitabun alif lam ra kitabun wannan wani littafi ne wanda uhkimat ayatuhu ayoyin wannan littafin an kintsa su an nuna gwaninta a cikin su an bayyana su daki-daki ba a rikice suke ba ba su yi kama da juna ba kuru-kuru suke komai za a gane shi thumma fussilat sannan aka yi musu daki-daki bayani min ladun hakimin khabir daga wurin mai hikima kuma masani daga wurin sa suke shi yasa suka zama da wannan sura din to idan sai ce fa huwa mustamilun ala ghayatil itqani don haka alqur'ani ya kunshi matukar kyautatawa kwarewa shine itqani wal ihkami shi ma da kyautatawa akai abu ya kai yadda yake wajen matukar kyau wal adl da kuma adalci wal ihsani da kyautayi da kyautatawa da duk ma'anar su ma'ana alqur'ani ya fi kowane littafi kintsuwa ta bangaren bayaninsa kuma sannan adalci ta bangaren hukuncinsa babu littafin da ya kai qur'ani wajen yin adalci babu littafin da ya kai qur'ani wajen iya zuban magana maganar kawai yadda aka zuba ta ba za ka samu littafi da yake da dadin karatun alqur'ani ba za ka samu littafin da aka tsara kalmominsa a jere yadda ya kai alqur'ani ba Allah subhanahu wa ta'ala ya dauki sura daga farko har karshe ya kare ta da wani siyaki iri daya kuma a kowace da wata manufa ba tare da an bata kamar da Bahaushe ko Balarabe in yi wata magana ya karye ka'idar nahwu sai ya ce maka nan darura ce shi'riya ko wannan a shi'ir na balarabe ana samun wannan amma Allah subhanahu wataala a maganarsa babu wata darura shi'iriya duk abin da ya faɗa hakan ya so ya faɗa kuma hakan shi ne mafi kyawun faɗa to wannan kenan sai ce waman kamar yadda Allah yake ce waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun wane ne yake Allah ai la ahada ahsanu minallahi babu wanda yake Allah hukman kyawun hukunci liqaumin yuqinun ga mutanen da suke da yaqini babu wanda yake Allah subhanahu wataala kyau wajen yin hukuncin sa wato ga mutanen da suke masu yaqini to mun ji wannan ai mun fahimta ko dan haka qur'ani gaba ɗayan sa menene muhkam ne wa kulluhu mutashabihun to kaji kuma wani zance inji malam sa'idi yace kuma qur'ani har yanzu dukkanin sa mutashabihi ne dukkaninsa mutashabihi ne wajen me yace fil husni wajen kyawu wal balagati da balaga wa tasdiqi ba'dihi li ba'dihi da cewa sashen sa na gaskata sashi wa mutabaqatihi lafzan wa ma'na da kuma dacewar sa ya hadu ta bangaren lafazi da bangaren ma'ana wa amma al ihkam wa tashabuh al madhkur fi hadhihi al aya to yanzu kafin mu je nan kun fahimci abin da ke bi a wancan ba sosai ba to nan suna ki mu kasa al ihkam wa tashabbuhu yanqasimu ila arba'ati aqsam ihkamun 'am ihkamun khas tashabbuhun 'am tashabbuhun khas akwai ihkami general ga mamme akwai kuma tashabu shi ma ga mamme akwai kuma ihkami khas na daban na musamman akwai kuma tashabuhi shi ma khas na musamman wannan sune kashi hudu ba inda ba wani na biyar a ciki mu yi magana wannan abin da ya kawo mana na farko wanda malam sa'adi ya kawo yana magana ne akan al ihkamul 'am wat tashabuhul 'am gamamman ihkami da kuma gamamman tashabuhi Al-Qur'ani dukkaninsa gamamme ne abin nan kyakkyautatacce ne muhkam ne gaba ɗayansa ko ina da ko ina ta bangaren me ta bangaren cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata lafuzzan sa ba wani wuri da zaka ce bai kamata ba kun fahimci wannan ta bangaren tashabuhi kuma Al-Qur'ani gaba ɗayansa mutashabih ne amma me ake nufi da tashabuhi anan tashabuhi shine kishiyar ikhtilafi kun gane wannan ba Allah madauki ya ce afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira shin basu duba alqurani ba da a ce alqurani daga wurin wani yake ba Allah ba da sun samu me karo da juna ikhtilafi mai yawa ciki to ikhtilafi rashin sa shi ake nufi da tashabuhi kamanceceniya ne ta bangaren abinda aka faɗa a can shi aka faɗa a can ahkam wa awamir can an faɗi hukunce abinnan kai an faɗi akhbar wa awamir nake so in ce labarai ne can nan wa hukunce to haka aka faɗa a can haka aka faɗa a nan shine abinda Allah madauki ke nufi da yake cewa Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'iru min ujuludil ladina yakhshawna rabbahum kun fahimci wannan ayar Allah subhanahu wataala shine ya saukar da ahsanal hadisi mafi kyawun zance a matsayin littafi ma'ana ya saukar da shi a cikin littafi kitabi ne wanda yake mutashabihan to idan zaka yadda da alqur'ani ai dole kuka ce alqur'ani kulluhu muhkam saboda an faɗa a suratu hud ko alqur'ani kulluhu mutashabi saboda an faɗa a wannan ayat ta cikin suratu ash-shura kun fahimci wannan zancen to abinda ake nufi da wancan ihkamin na suratu hud da wannan tashabuhin na suratu ash-shura shine can ihkami ta bangaren kyawu babu inda zaka ce ga wata aya mara kyau wajen zubin zancenta nan kuma abinda ake nufi da tashabuhi shine zancen Allah da ya faɗa a can irinsa ne ya faɗa a nan babu tufka da walwala kun gane wannan duk zancen da ba tufka da walwala to shi ake nufi da mutashabi iri ɗaya ne zancen Allah to shi ma'anar tashabuhi to mun kun fahimci wannan zance to shi ake nufi da at-tashabbuhul am da kuma al-ihkamul am ina fata an fahimce shi to al-ihkamul al-khas wal ihkam wal ne al-khas wa at-tashabbuhul khas kai shi kuma zame shine zame shi to shine aka fada a wannan aya din wannan ayar ta Ali Imran tana magana ne akan al-ihkam da yace huwa alladhi anzala alayka al-kitaba منه آيات محكمات أي محكمات الإحكام الخاص وأخر متشابهات شما متشابهات أي التشابه الخاص توزوا نيني التشابه الخاص ونيني التشابه الأم شين وانا نجي أمو الناس تبنغل قتنجي دتوائي ألا مدوك كيزي مغانا ونوري مغانا tayi kama da wata ta bangaren sura ba a gane abun kuru-kuru ba amma wanda yafi kowa sanin abun ya san yadda asalin abun yake zai iya bambancewa don haka azance idan mutum yayi zance yayi ihkami shine ya fassala abu kuru-kuru yadda babu rikici a ciki shine ake nufi da ihkam domin asalin shi yasa malamai suke cewa asalin al-hukmu da ake cewa mai hukunci shine al-faslu bayna al-khasmayni ko kai hukunci tsakanin masu rikici in kai alkali ne aka kawo maka case tsakanin wasu masu rigima me kake yi ai zaka raba rigiman nan ne mai gaskiya a bashi gaskiya wanda ya kuskure ko mai laifi a bashi laifi haka ake ko ba haka ake ba to wannan mutum ne wannan ana cewa hakama haka nan ana cewa ahkamtu safiha na kama hannun wawa na hana shi wauta shi ma saboda me ka hana wawa ya aikata abin da ba daidai ba haka nan takunkumi da ake sawa a bakin dabba shi ma ana ce masa hukma saboda me dan ya hana shi cizan wanda ba zai ci za ba ya hana shi cin abin da ba a so ya ci kun fahimci wannan abu to ashe duk inda aka ce an yi ihkamin abu to an kyautata shi an fidda rikici tsakanin abin da ya kama da shi ta yadda babu wanda zai karanta ya samu rashin ganewa to ayoyin Allah wasu daga cikin su haka suke in ka karanta zaka ga farilla kuru-kuru hududi kuru-kuru shi yasa aka ruwaito daga magabata as-salafu salih al-imamu at-tabari abinda ya ruwaito a cikin tafsirin sa dan ma ka san in kana son ka samu maganganun magabata sahabbai da tabi'ai a ruwaito su da isnadi to ka samu littafi irin na al-imam ibnu jarir at-tabari dangane da wannan aya ya ruwaito maganganu daga wurin malamai da dama wanda ya faɗi kowanne abin da ya faɗi wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da ihkami ko al-muhkamat sune an-nasikh wal-mansukh suka ce nasikh ayat da ta shafe wata to ita ce muhkama ayat da aka shafe ita ce me mutashabiha wasu kuma suka ce abinda ake nufi da muhkam da mutashabih shine halal da haram ayoyin da suke bayanin halal sune muhkamat masu bayanin haram kuma mutashabihat wannan ra'ayin wasu ne da gaske wasu kuma suka ce abinda ake nufi ihtimalul ma'ani duk ayat da bata iya daukar fassarori da yawa sai guda daya ita ake cewa muhkama duk ayat da zata iya daukar fassarori da yawa ita ake cewa me mutashabiha wasu kuma suka ce kissoshi da labarai kissoshin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam wasu lafuzan daidai wa daida suke amma an saba a ma'ana wasu kuma lafuzan iri daya ne abin ba iri daya bane an saba a lafazi amma kuma an ittifaqi a ma'ana zaka ga an faɗi wani labarin a cikin alqur'ani ba sau daya ba kamar yanzu labarin annabi Musa kissoshin annabi Musa da suka fi yawa a cikin alqur'ani ai zaka ga lafuzan su daban-daban amma a ƙarshe ma'anar iri ɗaya ne an za rayu a gidan Fir'auna an cece su an fidda su da shi da banu Isra'ila duka sun fita Allah ya tsare su an yi tu an yi abin nan sun tsallake ruwa an halakar da Fir'auna ta wajen ma'ana ai iri ɗaya ne amma lafazin da aka yi amfani da shi a suratul baqara ba shine a araf ba ba shine a hud ba ba shine a shu'ara ba ai kun gane wannan to wannan suka ce wannan tashabuhi da ihkami ta wannan bangaren ake fahimta su inji malam tabari ko wasu daga cikin malaman da malami ya kawo wasu kuma suka ce abinda ake nufi ne haqiqatul ma'anil ghaibiyya abin ma'anoni na hakika na gaibi. In an ce muhkamat su ne abubuwan da ba wanda ya san su, abin da kai wanda kowa ya san su, mutashabihat kuma ba wanda ya san su sai Allah, su ne al'amuran gaibi. Abinda kowa zai gane daga an faɗa su ne muhkamat. Abinda ba wanda ya san su ista'thara Allahu bi ilmiha, su ake ce ma mutashabihat. Wannan in ka duba tafsirin Tabari zaka ga waɗannan abubuwan ya ambata kuma daga magabata. Amma yanzu mu koma mu bi abinda malam As-Sa'di ya ambata. Kafin nan kuma zan tambaye ku, kun gane me ake nufi da wancan abubuwan da na faɗa? Al-ihkamul am da at-tashabbuh al-am, ko al-ihkamul khas da at-tashabbuh al-khas, wanne ne ake magana a kansa a wannan ayar? Khas din ake magana. Shi am shi aka faɗa a suratul Hud farkonta, shi kuma tashabbuh ke wancan ihkam am shi ne a suratul Hud, sannan tashabbuh am shi aka faɗa a ina? Suratul Az-Zumar, kai suratul Zumar. Yawa, da zina cewa shura ko suratul Zumar. To amma wannan aya da muke karantawa da ya hada waɗannan abubuwa guda biyu, yace a cikin alqur'ani akwai wasu ayoyin muhkamat wasu kuma mutashabihat, to ana nufin al-khas din ne ba al-am din ba. Insha Allah an fahimta. To mu je saboda mu ƙara samun bayanin me ake nufi. Malam As-Sa'di yake cewa alqur'anul azim kulluhu muhkamun كما قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير فهو مشتمل على أن مكرن تفوت يوا عند يكي سوى منه آيات محكمات يسي فإن القرآن يسي يوا وأما الإحكام والتشابه المذكور في هذه الآية أما الإحكام والتشابه دعك أنبتا أولا آيات فإن القرآن تشيء القرآن كما ذكره الله كما يدى الله سبحانه وتعالى أنبتاني أولا آية منه آيات محكمات أتكين سأقوي آيوين دسكي محكمي واتودن دا ما أنسو أولو أولو تكي شيء سايسي أي واضحات بيّنن أي واضحات الدلالة ودن دا أبن دسكي نوني زوا غليشي أبينيك أولو أولو شيني معنى واضحات الدلالة ليس فيها شبهة ولا إشكال باب ركيشي babu wani abu da za a iya kasa ganewa, uru-uru suke. Yace hunna waɗannan ayoyi su ne ummul kitabi, aslul kitabi. Yace ai asluhu alladhi yurja'u ilayhi kullu mutashabihi, wanda shi ne ake maida kowanne abin da yake mai rikici ake maida shi zuwa can. Me yake nufi a wannan wuri? Idan ka karanta abu nan ka gane can baka gane ba, ka'idar da malamai suka bayyana shi ne mai hamlu al-mutashabih ala al-muhkam, ma'ana tafsiru al-mutashabih bil-muhkam. Ka ɗauki wancan da baka gane ɗin ba, ka bashi fassarar wanda ka gane, sai ka ce Allah shi ne mafi sani. Kar ka shigar da hankalinka cikin abin da baka da ikon shigar da hankalinka a ciki. Kun gane wannan? Shi ne abin da ake nufi. Yawwa, ma'ana wannan wanda yake su ne muhkamat su suka fi yawa kuma su ne asali. Duk inda ka ga abin da baka gane ba, to ɗauke shi ka bashi fassarar abin da ka gane, ka mai da shi zuwa ga can shi ne asalinsa. Ka ce da wancan ɗin da wannan duk daga Allah suke, na yi ƙoƙarin in fahimci wannan ban fahimta ba, sai in tsaya in yi aiki da iya abin da na fahimta. Kun gane wannan? Wannan shi yasa aka yaba wa ar-rasikhuna fil ilmi, saboda wannan abin da suka aikata. Amma masu neman fitina ba su wadatu da bin muhkamat din ba, sai suka rika bin iya mutashabihat din da ba wanda yake gane ma'anar su, sai suka shigar da hankali suka bata ma'anar alqur'ani. Kun gane wannan nan? To shi ne abin da yake faɗi, sai yake cewa ai asluhu alladhi yurja'u ilayhi kullu mutashabih, shi ne asali wanda ake maida dukkan abin da ya rikice zuwa gare shi. Yace wa hiya mu'zamuhu wa aktharuhu, su wannan muhkamat din su ne mafi yawa a cikin alqur'ani. ومنه كما daga cikin alqur'ani akwai ayatun ukhra, wasu ayoyin daban mutashabihatun wanda suka yi kama da juna, ay yaltabisu ma'anaha ala kathirin min al-adhhani. Kun gani? Ma'anarsu tana rikicewa akan da yawa daga hankulan mutane, ba kowa ke fahimtar su ba. Likauni dalalatiha mujmalatan, saboda abinda suke nuni gare shi a dunkule yake, laysa mufassala. dama akwai abinda ake cewa tafsili akwai kuma ijmali ko ijmali shine a faɗi abu a dunkule ba ai maka bayani dake dake ba duk abinda aka kawo maka shi a dunkule babu bayani dake dake ai ba zaka gane shi ba abinda ko aka kawo maka bayanin sa dake dake zaka fahimce shi ku yi hakuri zamu zo gurin da zamu bada misalai akan waɗannan matsalolin dan abin zai dau mana lokaci gurgurdan dai insha Allah wanda za a fahimta sai shi likauni dalalatiha mujmalatan aw yatabadaru ila ba'd al-afhami ghayru al-murad minha wa tafassara ce wannan ta mushtabihat ko mutashabihat ko dai ya zama abin da ake nufi duk maganar da abinda take nuni to ai kaji duk abinda take nuni gare shi a dunkule ne ba bayani kurukuru ba na ɗaya kenan kun gane na biyu ko kuma ya zama in an faɗi wannan kalmar abinda ya tabadaru ilal azhani ba shi ake nufi ba me ma'anar ya tabadaru ilal azhani farkon abinda zaka yi gaggawar fahimta to ba shi ake nufi ba duk kalmar da take cikin alqur'ani in ka karanta ta ya zama zaka dauki wani abu daban da hakikanin ma'anarta to ita ake cewa mutashabiha bari ba ku misali dai saboda naga in ba mai rabdin abinda wannan misalin ba lokaci ya kure kila mu samu matsala na fara fadar sajiya kiristocin najiran da suka bugun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai sun garin cewa suna son su ce annabi isa Allah ne ko dan Allah ne suna so su kafa hujja akan cewa shi dan Allah ne me suka kafa hujja da shi sai suka kafa hujja suka ce ai gashi nan a cikin alqur'ani kuma haka yake a bible ma saboda an faɗi kalma cewa annabi isa daga kalma aka yi shi to alqur'ani Allah madauki ya gaya mana wa kalimatuhu alqaha ila maryam to yanzu idan aka ce kalma an halicci annabi isa daga kalma wannan muhkam ne ko mutashabih saboda yanzu abinda zai zo a hankalin kowa daga cikin mutane masu karatu shine shin kalman nan yun kuce kamar yadda aka halicci annabi adam ko ai wannan zaka fara tunani yawa ma'ana source din masdarin da raw material din da aka yi amfani da shi aka halicci annabi adam menene yun kune kasa ce da aka tattara na wurare to sai ga annabi isa alaihi salatu wassalam an ce daga kalma aka halicce shi ko kuma kalma ce kai da Allah madaukaki ya jefa ta to wannan kalmar ta Allah in ka tashi fassara ta me zaka ce zaka fassara ta cewa da abu ka tashi kai kasa ta gida biyu zaka sa ta alayin muhkamat ne ko ko zaka sa ta alayin mutashabihat in an ce muhkamat shine wanda kamar mu dauki ɗaya daga cikin ma'anonin da salaf suka faɗa cewa mene kalmar da ba ta da wata ma'ana sai guda ɗaya kamar nassi kenan abun malamin usulul fiqh wanda yake kishi ya zahiri ko a ce wannan abun kalma nan abu ɗaya kawai take nufi to zai Allah in an ce wa kalimatuhu alqaha ila maryam kalimatullahi me ce ce kalimatullahi shin wannan tahtamilu akthar min ma'anin ko ku tahtamilu ma'ana akthar min ma'ana tana daukar fiye da ma'ana guda daya to anan sai a ce wannan kalmar mutashabiha ce domin in ba haka ba idan aka bari kristoci suka dauki wannan za su tafi kenan su yi amfani da wannan kalma su ce sun dauki kalma anan bi ma'ana asalin abin da aka yi amfani da shi aka halicci annabi isa ma'ana kamar bangaren kalman ne da shi aka halicce shi kamar yadda yumbu da shi aka halicci annabi adam zaka iya cewa ai yumbun nan bangare ne na jikin annabi adam ai wannan gaskiya ne ko ba haka bane amma zaka iya cewa kalman nan yanzu da za a samu jikin annabi isa za a ga kalmar a jikinsa da za a ce shine romatel din da aka kwaba aka yi shi to wannan ita ce shubuhar kristoci har suka fada cikin wannan kwari kun gane wannan zancen saboda me bin mutashabe maimakon su bi muhkam da sun bi muhkam sai su koma qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan muhkam ne ko mutashabe muhkam ne uru yake lam yalid bai haifa ba wa lam yulad ba haife shi ba kaga ba bukatar ka je kana yawo kana neman kalma kana neman ka bata fassarar abin da ba za ta dauka ba
insha Allah ku gane misalin muhkam da mutashabih ta wannan i'tibari din insha Allah to mun je darasin mu na gaba dole tunda an ce lokacin yayi kuma iya abin da aka damar ga aka bada damar aiki nan ku yi kuma haguri din insha Allah za mu dora yadda abubuwan za su ƙara bayyana darasin mu na gaba insha Allah ta'ala sai mu tashi musa alama za mu tashi inda yake cewa wa amma al-ihkam wa at-tashabuh al-madhkur fi hadhihi al-aya fa inna al-qur'ana kama dhakara husaymu dawo daga nan mu saki mai mita Allah sa an fahimta ko to mu tsaya hakan da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ƙara mana ilimi mai amfani Allah subhanahu wa ta'ala yassari mana al-amra mu Allah muke roko ya sauka mana da ruwan sama Allah ya sa mana albarka a wannan damina Allah sa daminan nan ta zama ba yadda muke tsoro ba Allah sa ta zama damina mai kakkiya da za a samu ruwa a samu amfanin gona sakamakon ta yan uwa mu koma mu tuba daga laifukan mu kuma mu rika roƙon Allah subhanahu wataala ya gaya mana dama istaghfiru rabbakum ko me zai faru in kun yi haka yursilis samaa alaikum midrara muna san ruwan sama wallahi mai istighfari mu koma zuwa ga Allah mu tuba daga laifukan mu akwai abin da muka yi Allah yana jarraba mu a wannan shekarar da karanci ko kamfan ruwan sama muna fata Allah ya dauke Allah ya kawo mana ruwan saman da za a samu amfanin gona kuma da alheri Allah tabbatar da mu akan hanyar daidai wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka